الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata 4 ga watan jumada al-akhira. hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana 1447, wanda ya yi daidai ga 25 ga watan 11 2025. dan ci gaba da darasi na Riyadus Salihin, wanda har yanzu dai muna tare da hadisin nan na Ka'ab, ko kuma na mutanen nan guda 3 wanda suka yi jinkiri ba su je yaƙi na Tabuka ba, wanda aka jinkirtar da lamarinsu, wanda annabi ya hana a yi masu magana. Mun kawo wurin da albishir ya zo masu cewa Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubansu, wanda Ka'ab ya ce ya zo ya tarda annabi sallallahu alaihi wasallama, fuskar shi tana ƙyalƙyale, yana farin ciki saboda Allah ya karɓi tubana waɗannan bayin Allah waɗanda suka yi gaskiya. A lokacin ne saboda jin daɗi shi Ka'ab ɗin ya ce, qultu ya rasulallah inna min taubati an akhla'a an khali'a min mali, yana daga cikin cikar tubana an khali'a in fita min mali daga dukiyata, in zare dukiyata daga gare ni, daga mallakata, in bada ta sadaqatan ila Allahi wa rasulihi wa ila rasulihi. Kenan cikar tubana dukiyata gaba daya in cire ta in bada ta ga Allah ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. سي النبي يتيك ركي وسدك تكندوك يكا كك أو كيتا كبادا بك وننشي في زلمك الخير. أنا كنا قجن دائياسا zai yi wani alwashi na daban, na ya ɗauki dukiyar shi wanda ya mallaka ya bada saboda Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tuban shi. Wannan ma yana ƙara bambanta mu da sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadibi an hana a yi masu magana, yaƙi ne kawai suka ki zuwa. Kadiba yanda abu ya girmama, Kadiba halin da suka shiga ciki, a ƙarshe Kadiba wannan abu da ya bayyana cewa sun saba ma Allah ciki, ji girman da suka ɗauke shi da shi, wanda ya kai in ya zamana Allah ya yafe masu, ɗaya daga ciki zai hidda dukiyar shi gaba ɗaya wanda ya mallaka ya bada saboda jin daɗin cewa Allah ya karɓi tubansu. Wannan yana nuna yadda sahabban annabi ke ganin girman laifi. Saɓanin mu, mutum zai zo da abinda inda za a maida shi wani abu a ɗiga shi a ruwa na teku na duniya da zai gurɓata ta, amma ba abin da ya kwanta shi ba ruwan shi. Don haka wani daga cikin magabata ya ce, wasu ababe wanda kuke aikatawa ba tare da kun ga su bakin wani abu ba, mutaran sahabban annabi muna ganin su manya-manyan alaihu huka ne wanda suna iya halaka mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ji ya ce zai cire dukiyar shi duka ibada sadaka, annabi ya ce ka rike amsika alaika ba'dha malika fa huwa khairul lak, rike wani daga cikin dukiyarka, wani yanki daga cikin dukiyarka, fa huwa khairul lak, wannan shi yafi zame maka alkhairi. Kenan bai halitta mutum ya ɗauki dukiyar shi gaba ɗaya ya bada, shi ya zauna ya ce ya dogara ga Allah. Kundi hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas lokacin da yace zai bada sadakar dukiyar shi gaba ɗaya saboda bai da iya wanda za ta gade shi, ko kuma zai bada biyun ukun, zai bada biyun ukun bi sulusai mali, annabi ce a'a, yace rabi fa, yace a'a, yace ɗayan uku fa, annabi yace ko shi yayi yawa, yace ka bar iyalanka suna wadace shi yafi ka bar su suna talauce suna tara mu mutane hannu. To wannan darasi ne ba wai wajen bangaren ka cire dukiyar ka bada ba, a'a, in Allah yana baka yi kokari ka aje don gobe, kai ya zamana abu yana shigo ka kana buɗe hanyoyi na shagali, duk abin da ya zo ka ci ka canye, in kasuwa kake yi kana samu amma baka yi wasu turaku wanda za su zamowa don gobe ba, wanda koda wani abu ya gito za a iya magance shi, in rishin lafiya ta zo, in tsufa ya zo, za ka iya wannan abu wanda ka aje wani lokaci, nan dai annabi ya ce amsik alaika ba'dha malika fa huwa khairul lak, kenan ajiya, wanda koda ba ka iyawa wani lokaci, ba ka iya tashi, ba ka da lafiya, wannan abu da Allah ya sa ka aje lokacin yalwa zai iya yi amfane ka, ba a watsar da kuɗi gaba ɗaya koda da sunan sadaka ne, ba a ci a canye, dan kasuwa yana samu ya rinka buɗe hanyoyin shagali wanda za su hana ya aje wani abu, wannan kuskure ne. Amsik alaika ba'dha malika fa huwa khairul lak, ma'aikaci yana cikin aiki sai ya zamana ya buɗe hanyoyi na shagali, sai ya yi ya ƙare aikin, kuma akwai lokacin da zai je ya zanna ba aikin, ga buƙatu sun taso, ga jiki ya yi rauni, ga lafiya ta yi ƙaranci, sai kuma a koma cikin halin ƙaƙani kayi. Amsik alaika ba'dha malika fa huwa khairul lak, rike aje wani yanki daga cikin dukiyarka shi yafi zama maka alkhairi. Fa qultu inni umsiku sahmi alladhi bi khaybar, sai yace ma annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba dukkan dukiyar da zan dauka in bada ba, akwai wani kaso wanda aka yanke mani, wata gona wadda take a Khaybar, kenan zan rike in rinka amfani da abin da zai shigo mani daga gare ta. Wa qultu ya rasulullah inna Allah ta'ala innama anjani bisidqi, yace ya ma'aikin Allah ba wani abin da ya tseratar da ni, yasa Allah ya tseratar da ni daga bala'i na fushin Allah da fushin ma'aiki da na fada, ba abin da ya tseratar da ni sai gaskiya. Wa inna min taubati, yana daga cikin tubana ba ma kuɗi nawa wanda zan ɗauka in bada ba, Allah uhaddisa illa sidqa ma baqit, yana daga cikin tubana ya zamana har abada ba zan ƙara faɗan wani abu ba sai na gaskiya ma baqitu muddum ina nan muddum nayi saura muddum ina da rayuwa ba zan faɗi wani abu ba sai wanda yake gaskiya ne ƙarya ba za a ƙara jin ta ba gabakina فوالله ما علمت احدا من المسلمين كعب ابي ولا كعب وكعب او ابي كعب يتي والله ban san wani mutum ba wanda Allah ya jarabta ma alimtu ahadan min almuslimin idh talahu Allah ta'ala fi sidq alhadith منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم احسن مما ابتلاني الله تعالى ban samu wani mutum ba wanda Allah ya jarabta da dole sai yayi gaskiya tunda na faɗa ma annabi haka kamar yanda Allah ya jarabce ni da na nizumta man kai na sai na yi gaskiya wallahi ma ta'ammattu kibbatan mundu qultu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila yaumi hadha tunda na faɗa ma annabi wannan na ɗaukan mai alƙawari na gaskiya wallahi ban taɓa yin ƙarya da gangan ba to wannan shine daimoma mutun ya zamana ya dawwama akan abin da ya alƙawanta ma kanshi wannan zaka same shi daga yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi ya daukan masa alƙawari shikenan wannan annabi zai ce mashi wa alla tas'alan nas shay'a kakka tambayi mutane komai sai ya zamana bulala za ta iya faɗowa daga kan abin hawanci ba zai ce ma wani miƙo mana ita ba saboda ya ma annabi alƙawari na ba zai roƙi kowa komi ba wannan zai ma annabi alƙawari cewa zai ma musulmi nasiha bima'ana in yaga alkhairi ga musulmi zai fade shi gare shi in yaga sharri ga musulmi zai fada mashi ga sharri na ya kai matuƙa wajen wannan in ya saida maka abu wai nasiha da zai maka saboda ya ma annabi alkawari yace kai wanda muka yi cinikin nan da kai kudin nan da na baka abin nan da na baka kudi da na baka na karbi aban da na saya gare ka abin nan da na saya ya fiye mani kudin don haka na ba ka kudin na karbi abinka bi ma'ana na maka nasiha don ka san na fi san abin nan naka wanda na saya akan kudi da ke ga hannuna don komi ya zamo a fili don ya zamo ya ma musulmi nasiha bai koye mashi wani abu ba to anan kana gani yace bai taɓa yin ƙarya ba ya ɗaukan ma kanshi alƙawari na cewa ba zai yi ƙarya ba tun daga nan kuma ya bar ƙarya gaba ɗaya wa inni la arju an yahfazani Allahu ta'ala fi ma baqi ina ƙauna Allah maɗaukakin sarki ya tsare ni cikin abin da ya mana saura na rayuwa qala fa anzala Allahu ta'ala لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم و وعلى ثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين wannan ayoyi suka sabta cewa Allah tabbas yayi tuba alan nabiyyi ya karbi tuban annabi wal muhajirin wal ansar da wanda suka yi kaura daga makka zuwa madina da kuma mutanen madinan kansu alladhina taba'uhu fi sa'ati al usra wanda suka bi annabi cikin lokaci wanda yake mai tsanani sai da yake sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da dino daya suna raba su tsakanin su dabba guda mutum 10 zai hawo wannan ya sabka wannan ya hawo wannan ya sabka haka aka je wajen wannan yaki na Tabuka ga ya kilo 1000 kenan dan haka Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan hali da ake ciki sa'atul usra lokaci wanda yake na tsananin rayuwa min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim bayan zukatan wasu daga cikin su ya nemi ya karkata cikin abin da bai kamata ba sannan Allah madaukakin sarki ya karbi tuban su innahu bihim ra'ufur rahim dan Allah madaukakin sarki mai tsananin tausayi ne shine ra'uf rahim kuma mai jin kai ne wa ala thalathati alladhina khulifu kuma Allah ya karbi tuba na al-thalathati alladhina khulifu wadannan guda uku wanda aka jinkirtar da lamarin su wanda suka yi jinkiri ba su je yaki ba wanda annabi ya ma hana a yi musu magana su ma Allah ya karbi tuban su hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat har lokacin da ƙasa ta masa kunci tare da yalwa ta ƙasa din mutum ya ji duniya ta mai kunci ya rasa inda zai shiga saboda annabi ya hana masa magana sun shiga mawuyacin hali baqat alaihi al-ard bima rahabat wannan ana kawo shi ne kinaya akan wanda duniya ta makunci tare da yalwa ta duniya in ya shiga cikin wani hali sai ya ji duniya duka ta masa kunci shine baqat tayi kunci al-ard baqat ƙasa tayi kunci bima rahabat tare da yalwa dake da ƙasa وضاقت عليهم انفسهم شيله wannan ayat da bai kawo din ba a cikin makin ayat da bai kawo ba وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله rayukan su suka masa kunci وظنوا suka tabbatar da ان لا ملجا من الله الا اليه suka tabbatar da ba wata mafaka wanda mutum zai guje ma Allah madaukakin sarki sai dai in ya ne mafaka zuwa ga Allah in ya zama da kabar abinda Allah ke so ba wata mafaka wadda za ka zuwa ka fake ka samu sa'ida a rayuwa illa ilaihi sai dai in gudu kai ka je zuwa ga Allah a lokacin nan ne za ka samu mafaka wadda za ta tsirar da kai thumma taba alaihim liyatubu sai Allah madaukakin sarki ya bude masu hanya ta yin tuba dan Allah ya karbi tuban su inna allaha huwa at-tawwabur rahim dan Allah madaukakin sarki mai yawan karban tuba ne kuma mai tausayin bayan shi ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin sai Allah madaukakin sarki yace sai Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku wadanda kuka yi imani da Allah ku kiyaye Allah ku tsorace Allah wa kunu ma'as sadiqin ku zamo daga cikin masu gaskiya shine anan da yace bima rahabat sai dakata sai yace hatta balagha har ya kai wannan wuri qala ka'ab sai ka'ab yace wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qattu ba'da idh hadani Allahu lil islam a'zama fi nafsi min sidqi rasulullah. Yace wallahi ba wata ni'ima wadda Allah ya mani bayan shiryar da ni da musulunci da akan musulunci da yayi wadda ni'mat ta kai gaskata gaskiya da nama annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba wata ni'ima wallahi ma an'ama Allahu alayya Allah bi mani wata ni'ima ba min ni'matin na daga wata ni'ima qattu tun farkon lokaci ba'da idh hadani Allahu lil islam bayan Allah ya shiryar da ni da musulunci ba wata ni'ima wadda take a'azama wadda take girma fi nafsi a gare ni a cikin raina min sidqi rasulullahi min sidqi da yin gaskiya da nayi ga ma'aiki alayhi salatu wassalam. Allah akuna kadartuhu da ban zamo na mu annabi ƙarya ba. Fa uhlak a halakar da ni haka yake wajenku ya yake rubuce wajenku. Ko fa ahlik ko in halaka fa uhlak a halakar da ni fa ahlik in halaka kama halakar ladina kadabu kamar yadda waɗanda suka yi ƙarya suka hallaka. Qala inna Allah ta'ala qala lil ladina kadabu hina anzala al-wahya sharra ma qala li ahadin. Dan Allah madaukakin sarki da ya tashi saukar da wahayi ya faɗi mummunan abin da ya faɗa ma wani mutum. Fa qala Allah ta'ala sayahlifuna lakum سيحلفون بالله لكم سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. ده سنو إنسان داو ذا سنن أيبا قرن قوى إذا انقلبتم إليهم إنكوك جويوكوك داو غريس لتعرضوا عنهم دم فكود كي دقبرن سو كجالي سو ألا يتي فأعرضوا عنهم إنهم رجس فكود كي وبرسو إنهم رجس سو كذنتاني ومأواهم جهنم مكومن سو مفكس شيني وتجهنم جزاء بما كانوا يكسبون كما وتنن لا تزمو سكمكوني نأبند سو كسنتي سنا أي كتاوى. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ذَا سُلُنْكَ يِيمَكُ لَنْتُوَا دَنْكُ يَرْدَدَسُوا فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ إِمَّا كُنْ يَرْدَدَسُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. الله دي بي يردى جمتا لي وان دسكي فاسقين ينا إنسو كذو سكما النبي قليا النبي يي يردى دسو تو إن النبي ما يي يردى دسو صحبان النبي سن يردى دسو فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ألا بير داغ متالي وند سكي فاسقين. أين؟ ونن فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ونن آية ita ke nuna yarda da Allah yan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yarda ce wadda take ba ta sauyawa. Muna maimaitawa Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an su sahabban annabi kenan ya yarda da su sun yarda da shi. Wannan aya ta nuna Allah bai yarda da mutum wanda yake lalatacce saboda rishin sani na dan adam kai wanda ba Allah ba shi ke sa ka dauki mutum wanda yake mayaudari ne ka yarda da shi ka dauki mutum maran gaskiya ka yarda da shi kamun rishin gaskiyar shi ya bayyana gare ka. To amma Allah madaukakin sarki ba abin da ke doyuwa gare shi abinda ma ba a yi ba ya san inda an yi shi yaya zai kasancewa. To dan haka Allah bai yarda da mutane wanda suke fasikai. Yan Shi'a wanda ke cewa sahabban Annabi sun yi ridda. Wannan aya tana ƙaryatar da su. Nan kamar suna cewa Allahu radiya 'anil qaumil fasiqin. Kamar suna cewa Allah ya yarda ga mutane wanda suke fasikai ne. Al-Qur'ani ya faɗa mamu radiyallahu anhum wa radu anhu. Sannan dan Shi'a yazo ya ce dukka sun yi ridda sai ƴan ƙwaro ne. Shin Allah za mu gaskatawa ko kuma dan Shi'a? To in suna ganin cewa ai yana yiwa wannan da suke cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina ay idh yubayyi'una. Ai Allah ya yarda da su a wannan lokacin da suke ma Annabi mubaya'a. Kenan ba daga baya ba. To Allah tun farko yana kallon zukata bai yarda da mutumin da ya san cewa nan gaba zai zama lalatacce. Shine abinda aya ke nunawa. Shine ke tabbatar masa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da yarda wadda Allah ya riga yayi gare su. Qala Ka'ab, sai Ka'ab ya ce, kunna khulifna ayyuha thalatha an amri ulaika alladhina qabila minhum rasulullah. Yani mu an jinkirtar da lamarinmu. An jinkirtar da lamarinmu. Daga waɗanda Annabi ya karɓi uzurinsu, hina halafu la, lokacin da suka rinka rantsuwa ga Annabi, fa baya'ahum wastaghfara lahum, sai Annabi ya masu mubaya'a, sai Annabi ya yi neman masu gafara, wa arja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amrana, sai Annabi ya jinkirtar da lamarinmu. Mu da muka yi gaskiyan Annabi bai karɓa ba balle ya ce Allah ya fi muku bai yi komai ba, sai aka jinkirtar da lamarinmu, hatta qada Allahu fihi bidhalik, har Allah ya yi hukunci da abinda wannan aya ta kunsa. Qala Allahu ta'ala wa 'ala thalathati alladhina khulifu, Allah ya karɓi tuba yayi yafiya, 'ala thalathati alladhina khulifu, ga waɗannan guda uku waɗanda aka jinkirtar da lamarinsu. Wa laysa alladhi dhakara mimma khulifna takhallufuna 'anil ghazwi, yace lokacin da Allah ya ce wa 'ala thalathati alladhina khulifu, ba ana nufin waɗanda aka jinkirtar da su ba. In ji Ka'ab, takhallufuna 'anil ghazwi, takhallufuna 'anil ghazwi, ba wai jinkiri da muka yi ba mu je yaƙi ba shi ake nufi a nan. Wa innama huwa takhlifuhu iyyana wa irja'uhu amrana, Annabi jinkiri da yayi bai karɓi tubanmu ba. Wa irja'uhu, da jinkirtar da jinkirtawa da yayi ga al'amarinmu, amman halafa lahu wa atadara ilayhi, kenan jinkiri da Annabi yayi bai yanke al'amari ba shi ne ake nihi da takhlif din nashi. Wa atadara ilayhi fa qabila minhu, waɗanda suka zo suka ma Annabi uzuri suka ce ga abin da ya hana su zuwa, ga abin da ya hana su zuwa, Annabi ya karɓi uzurinsu. Kenan da aka ce wa 'ala thalathati alladhina khulifu, Ka'ab yake cewa ba ana nufin khulifu wai jinkiri da muka yi wajen zuwa yaƙi ba, ai ba mu kadai bane, muna da yawa, amma nan ana nufin waɗanda Annabi ya jinkirtar da lamarinsu, bai yi magana a kansu ba, su ne waɗannan waɗanda suka yi gaskiya ɗin. Wa fi riwayatin, wannan hadisi dai mai tsawo, yace a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kharaja fi ghazwati tabuk yawm al-khamis, annabi ya fita zuwa yaki na tabuk ranan alhamis, wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis, annabi yana son fita ranan alhamis. Wa fi riwayatin wa kana la yaqdumu min safarin illa naharan fi dhuha, annabi bai dawowa daga tafiya sai da rana da hantsi. Fa idza qadima bada'a bil masjidi fa salla fihi, in yazo annabi daga tafiya zai fara da masallaci ya sallaci raka'o'i guda biyu a cikin shi, sun majalasa, sannan sai ya zauna. Wannan hadisi wasu malamai suka ce za a iya ɗiban hukunce-hukunce wanda za su iya kaiwa ɗari a ciki, wasu su ce arba'in. In mutum zai bibi hadisi wannan na Ka'ab zai ji abin mamaki da yawa, yana kunshe da fiqhu mai yawa da ababe wanda ake ɗiba cikin wannan tafiya wadda ta taso, kuna gani mai tsawo ne. Na farko yaƙi, muhimmancin shi da zuwan shi a wancan lokacin, yaƙi na musulunci na gaske, ba waɗanda ke fita da sunan yaƙi su tare musulmi su yi wani abu, wannan ba yaƙi ba ne. Wannan ke nuna muhimmancin shi, wanda ke da dama ya tafi, ya ƙi tafiya, wannan wani mugun abu ne na daban. Kuna ga lokacin da annabi ya je ya tambaya ina Ka'ab yake, wannan ke nuna annabi yana kula da sahabban shi. Lokacin da bai ga wani ba zai tambaya ina wani, ba ya zama da mutum sai ya daɗe ba ya nan ba, sannan a iya sanin wai wani ba ya nan. Wannan duka suna nuna rashin kula ne, annabi ba haka yake ba, kuma annabawa ma sha'aninsu ba haka yake ba. Don haka Sulaiman ba wai mutum ba, wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudahuda am kana min al-gha'ibin, da ya binciki tsuntsaye sai ce yaya ba na ganin hudhud, am kana min al-gha'ibin la u'adhibannahu adhaban shadida, yana binciki tsuntsaye cikin tsuntsaye ma bai ga wani ba, yace ina hudhud yake. To haka annabi ya tambaya, kuna gani wani mutum da ya zabura ya ce ga abin da ya hana ya zuwa, girman kai da kallon tufafin shi. Daga nan wani ya tashi ya ce a'a, mu ba mu san komai ba sai alkhairi tare da shi. Wannan yana nuna in ka ji an faɗi sharri ga ɗan uwanka musulmi, yi ƙoƙari ka kare wannan musulman. In ma baka san abin da abu ya faru a kan shi ba, ka ce ba abin da muka sani gawa ne sai alkhairi. In baka sani ba kenan, in kuma ka san gaskiyar lamari, kana iya faɗan gaskiyar da ka sani wadda ke nuna saɓanin abin da shi mai faɗa ya faɗa. A yanzu ga mutum ya kawo cewa Ka'ab ɗin nan taƙama da kallon jikin shi da kayan shi ya hana shi zuwa, tare da haka wani ya tashi ya ce a, mu ba mu san komai gare shi ba sai alkhairi. To haka duk abin da mutum zai ji an dangana ga wani mutum wanda yake musulmi ne, in bai sani ba abin da zai ce mu dai ba mu san komai ga wani ba sai alkhairi. Haka Allah Maɗaukakin Sarki ya umarni mu'minai su faɗa, ظن المؤمنون لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Kenan lokacin da za ku ji wani abu wanda ba mai kyau ba akan wani mutum musulmi, abin da ke wajibi mu'minai su rinka yi ma mu'minan ƴan uwansu zato na alkhairi, su ce wannan ƙarya ne. Kun ji abin da ke asali shine ka ƙaryata. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. كذا wannan aya ta nuna cewa kana iya ƙaryata abinda ma baka san cewa ƙaryar bace, saboda halin wanda aka dangana ma wannan abu shi. Ana fahimta dai? Yanzu lokacin da aka zargi Aisha, annabi kanshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san menene ba, amman kuma Allah da ya tashi sai ya ce da lokacin da mutane suka ji wannan fira ana yadawa da su zaci alkhairi ga mu'minai mana in sun zaci alkhairin su ƙaryata wannan magana kenan in ka ji sharri ga dan uwanka musulmi wanda ka san alkhairi tare da shi to in ka ce ƙarya ce baka yi kuskure ba wannan daga baya in abu ya bayyana cewa gaskiya ne kaza wa kaza to wannan wani abu ne wannan dai ka ƙaryata din yana daga cikin cikamakin zatan alkhairi ga mu'mini in aka ce wani kaza 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 ka ce wannan mu ba mu san komai sai alkhairi gare ba ƙarya ne to wannan ƙaryar da kace ba tare da ka sani ba Allah bai kama ka da cewa ƙaryar nan da kai bal sai aka umarce ka har zuwa lokacin da abu zai bayyana gare ka dan haka wannan yayi kariya annabi ya shiro aka je aka yi aka kare ki wannan yana nuna in abu na zo na alkhairi yi kokari kai amfani da dama in ka yarda lokaci ya kauce maka ga abin da ya kamata kai aiki da dama ka ki yin aiki da ita to shi lokaci matsalar shi in ya wuce bai dawowa kudiba ubayi lokacin da annabi ya hamzartu zai tafi ya kama hanya yake cewa bari in tashi in bi su har suka ƙara nisa yana cewa zan bi su kan hanya akwai ma wani sahabin wanda annabi da ya ga wani doki yana tahowa ya ce Allah ya sa wani shi ma yana daga cikin wanda suka jinkiri amma ya bi annabi da gaugawa to don haka idza habbat riyahuka fagtanimha fa inna li kulli khafiqatin sukun wa ma tadri sukun mata yakun inda makka tazo ya amfani da ita kawan mai shika ne wanda ke jiran iska yazo ya sheke abin da yake shekawa to da iska ya taso ya aiki da dama dan baka san lokacin da iskan nan zai kwanta ba sannan abin da ake ciki shine gaskiya gaskiya ta fi komai gaskiyan nan ita ce ke fidda mutum akwai wurare wanda aka halitta mutum yayi ƙarya kamar wurare guda uku su annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambata yin ƙarya dan gyara tsakanin musulmi da musulmi kana son ka gyara tsakanin wani da wani sai ka faɗi wani abu wanda ba a yi shi ba saboda abinda ke sa gaba ta ƙara ƙarfi wani abin ɗan kaɗan ne za a yi abinda ke ƙara haɓakar da shi abinda ke ƙara ɗaga shi shine ji da kai da na'isa ɗan abu ne kaɗan sai wani ya ce in dai ba shi ya mana magana ba zan mace ba shi ma wancan sai ya ce yo gani yake ni zan koma in mai magana abu ne wanda bai kai kawo fa to wannan sai sa gaba ta iya zamowa ila yaumiddin to dan haka da za kuma baitin tahaddi kana ganin cewa yana son ya nuna mana ya isa sai na nuna mashi na fi shi kaza shi ma ya ce haka nan da kuma su urban ne kana ganin wannan mutum wanda wani abu ya shiga tsakaninka da shi maƙiyinka ne yana nan yana kulle maka mugun abu cikin zuciya to lokacin da aka faɗi wani abu na alkhairi sai ka ji labarin cewa wannan ashe yanda nake tunane ba haka yake ɗauka ta ba to wannan sai ya sa zuciyarka kai ma sai ta sabko don haka ya halitta mutum ya yi magana wadda ba a yi ba wani na haɗu da wani wallahi ba abinda yake faɗi kanka sai alkhairi to wannan abu ya halitta tsakanin miji da mata, mutum namiji ne ko mace, wani abu mai hadari ya samu, in ya nuna ma matar shi ba haka ba, saboda kiyaye aurensu, ko macen ta nuna ma mijinta ba haka ba, saboda kiyaye aurensu, to wannan ya halitta. Ba mace ta zama makaryaciya ba, ta rinka ƙarya kamar yadda take shiɗa. In kayan miya ne sai an zabga maka sama ga abin da kake ya kamata, in fita ce sai an faɗi wani wuri wanda ba nan ba ne, kawai ƙarya aikinta ne. To wannan namiji ne ko mace ke da irin wannan, Annabi cewa yi mutum ba zai bushe ba yana ƙarya, kuma dalilin yin ƙarya ɗin hatta yuktaba indallahi kazzaba, kuma ƙaryan nan za ta kai shi zuwa wutar jahannam. Amma yanzu masalan tana tafiya kan hanya, sai wani wanda ta taɓa sani sai ya haɗu da ita bi ta yana yi mata magana, tana neman Allah ya sa ya shafa mata lahiya, wasu jarababbu ne, sai ya ci gaba yana biyarta. Tana cikin neman Allah ya raba ta da wannan bawan Allah mai biyarta, sai mijinta ya wuce ko kan mota ko ƙasa ko kan wani abin hawa, sai ga matar shi wani na biye da ita. In zai zo ya tambayi wannan matan, wane ne na gani tare da ke? Shin za ta ce tsohon saurayinta ne wanda ya taɓa santa? Kaga daga nan ko ɗiya nawa ne sai ta yi gidansu ko? Auren ya lalace, kuma aikin banza ne wannan wanda ya biyo ta ba komai ba ne, kuma ba ta yarda da biyar da yake mata ba, amma kaga su unzan ne dai ƙa'im. Don haka kenan da za ta yi gaskiya nan wurin, to wannan ƙarshen aurensu kenan. Kuma kun ga ba wani abu aka yi ba, ba tare da ta yarda ba, to a wannan lokacin inda za ta ce wani ɗan uwanta ne shi kenan. Ɗan uwanta ne musulmi ne, to a wannan lokacin ka gani shi kenan an hita daga wannan mugun abu na ɓacin aure, an hita daga watsar da ɗiya da abin da ya kama da haka. To irin wannan ake nufi, sai an kai matsaci ne ba yanda za a yi, ko kuma wajen yaƙi. Yaƙi yaudara ne, za a iya faɗan abin da ba shi ba ne, saboda shi wannan kaza ba ɗin da kuke ji ake al-kadibu, ba wai an haramta ta ba ne saboda kaza ba. Haka sadaka as-sidqu ɗin nan gaskiya, ba wai an wajabta ba ta ba ne saboda sad dal qas, a'a, saboda abinda ke tasowa ƙarƙashin ita ƙarya ɗin nan, ɓarnar da ke ciki, shi yasa aka haramta ta. Gaskiya ɗin nan saboda amfani da ke gare ta, shi yasa aka halitta ta, aka wajabta ta. To in ya zamana wannan zai kawo wancan, wancan zai kawo wannan, to a wannan lokacin riƙe wannan gaskiyar kuskure, ko kuma ƙin wannan ƙaryar sai zama kuskure. To don haka a wannan wurare addinin musulunci ya halitta yin ƙarya a irin wannan. Kuna ga yanda ɗeba kewa ke da daɗi, ko ilimi kake nema, ƙur'ani ne, ilimin addini ne, ko ma mene ne, lokacin da za ka rinka samun waɗanda suke ƙarfafa ka, to ka fi jin daɗin yin wannan abu. Kadiba Ka'ab, baitin ya yi gaskiyan, kuma ya san ƙimar yin gaskiyan, amma tare da haka sai ya tambaya, akwai cikin jama'a wanda ya yi irin gaskiya wadda nai? Aka ce mashi ai akwai wasu mutane wanda ba kai ba. Ya ce to sun isan mani su zamo abin koyi na, wannan sai zama ya karfafa shi. To haka dan adam yake, yana da wahsha shiga cikin kewa in ya samu kansa shi kadai.